ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدك أخواتنا من كيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مصدر ديا وعلى سبحانه وتعالى ذلك الدرجة كورم أولا مجلس من البركة نما صلى جم أسبت القوير ونقر الحزر وانك كرم الحكومة كتابهم أجهر بوجي majalisin da aka fi sanin sa da masallacin FMC Azare, majalisi da muke karatun sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin Nurul Yaqin fi siratu Sayyidi Mursalin. Wannan majalisi shine na 126 a wannan yammaci na Juma'a 14 ga watan Dhulqa'ada idrar madaiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 1 ga watan Mayu na shekara ta 2026 miladiya. A madarisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da al'aqabatul ula, zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tare da wani sashe na mutanen Madina a al'aqaba, guri ne wanda muka yi bayanin sa a Mina, cikin wurare da ake jifa yayin da mahajjaci ya taro daga Muzdalifa, bayan yayi kwanan Muzdalifa ya taro Mina, ya taro wurin jifa. To a al'aqaba, jamratul aqaba, a nan ne kawai ranar sallah ake jifa. To a nan ne gurin wannan jifa, wannan rami na al'aqaba wanda shi ne na ƙarshe idan aka taho daga cikin Mina, a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ya tattauna da wani sashe na mutan Madina, yunkuri da ƙoƙarin komawa garin Madina hijirarsa kenan sallallahu alaihi wasallam. Babin da za mu tashi kansa a wannan yammaci shi ne al'aqabatul thaniya, wato aqaba wacce take ta biyu, zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na biyu a shekara da ta kewayo tare da wani sashe na mutanen Madina. A wannan guri dai, gurin da ake kiransa al'aqaba ko kuma jamratul aqaba, kamar yadda muka yi bayani, malamai na tarihi sun yi laƙabi ma wannan zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi tare da mutan Madina da al'aqabatu, dubi da gurbin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da waɗannan mutane na Madina. Wannan kuma kamar yadda muka yi bayani a baya, ɗabi'a ce ta malaman tarihi su kira abu da sunan gurin da abun ya faru. Kamar misali, yaƙin Badar an kira shi da Ghazwatu Badar, dubi da inda yaƙin ya faru. Kamar Ghazwatu Uhud an kira shi da wannan suna, dubi da inda wannan yaƙi na Uhud ya faru. To haka ita ma al'aqaba an mata wannan laƙabi ne dubi da bigiran da aka zauna aka tattauna. يجي ولما كان وقت الحج في العام الذي يلي البيعة الأولى قدم مكة كثيرون منهم يريدون الحج وبينهم كثير من مشركين. فلوكة دا شكرا تجيوي bayan mubaya'a ta farko da mutan Madina suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani sashe na mutan Madina, bayan shekara ta kewayo lokacin aikin haji, kamar yadda muka sani tun gabanin zuwan musulunci larabawa suna aikin haji, suna tsayuwar arfa tare da ta basa fita arfa, musamman ɗan makka, amma basa fita arfa saboda su suna ga masu kima ne, masu daraja ne, Qurayshawa, saboda haka ba za su fita daga kewayen haramin makka ba saboda alfarmar da suke da fita. Wani daban wanda ba su ba shi zai fita ya tsaya a arfa, amma su idan sun je tsakanin kan gaba na arfa suke tsayuwa, saboda arfa wani ɓangaren ta yana cikin haramin makka kaɗan, amma galibinta kuma yana wajen haramin, to sai su tsaya inda ke cikin haramin makka ba sa shiga arfan sosai, amma sauran larabawa sun za su tsaya a arfa saboda kimarsu ba ta kai ta Qurayshawa. Shi yasa in annabi ya zo ya tsaya a arfa sai su dinga mamaki, shi kuma yana cikin Qurayshawa, yana cikin masu daraja, me zai sa ya je ya tsaya a arfa, suna ga makasanta ne ke tsayuwa a arfa. To suna yin aikin haji tun gabanin zuwan musulunci sai tsayuwar arfa, su zo su yi kwana a Muzdalifa da kwanakin Mina duka suna tawafi jikin ɗakin Ka'aba. To lokacin da shekara ta kewayo bayan mubaya'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta farko lokacin aikin haji, kadima makka ta kathirun, sai mutane masu yawa suka zo garin makka daga madina, to minhum yuriduna alhajja, daga cikin mutan madina suna so su yi aikin haji, wa bainahum kathirun min mushrikin, sai dai a wannan zuwan da suka yi a tsakaninsu akwai dandazo mai yawa na mushrikan mutan madina waɗanda suke bautan gumaka, kenan ba iya musulman ba ne suka taho cikinsu, hadda mushrikan masu ninka su sun fi su yawa ninkin da ninkin. Walamma qabala waqtuhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa'aduhu almuqabalata laylan inda al-aqaba, lokacin da jakadun mutan madina suka zo suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa'aduhu almuqabalata laylan inda al-aqaba, sai suka yi alkawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa za su yi mitin tare da shi, za su tattauna tare da shi da daddare a gurin Aqaba da muka yi bayanin tazuka, wannan rami na Aqaba wanda a nan ne annabi ya gana da su shekarar da ta gabata, to bana ma a wannan gurin zai gana da su, sun yi wa annabi alkawari za su haɗu tare da shi a tattauna. Fa amarahum an la yunabbihu fi dhalika alwaqti na'iman wa la yantadhiru ghaliban, wa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya umurce su yayin da suka tashi za su taho gurin tattaunawa, yana so a yi tattaunawa cikin sirri ba tare da Qurayshawan Makka sun faɗaka da me ke kai kawo, to shi yasa ya ce musu kar su kuskura su tada wanda ke bacci, kenan tattaunawa za a yi ta ne cikin dare, lokacin ƙafafu sun ɗauke mutane sun yi bacci, to idan sun tashi tahowa tattaunawa wanda ya yi bacci su kyale shi kawai ba sai sun tashi shi. Wala yantadhiru ghaiban, sannan wanda ya tafi wata buƙatarsa kar su ce za su jira sai ya dawo su taho ganawa, a'a su taho kawai su kyale shi. Sirri yana da muhimmanci a karantarwa addinin musulunci a ruwa, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan gabar ya yi sirri tsakaninsa da jakadun mutan madina dangane da tattaunawa da zai yi tare da su. Abubuwa da yawa annabi yakan yi sirri, musulmi dole ya zama mai sirri, ba a so ka zama mai buɗe ciki, ba abubuwan da dole ka bar su iyakai sai kuma wanda ke kusa da kai wanda ka aminta da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahabbansa akwai abokin sirrinsa shine Hudhaifatul Yaman, annabi yakan sirranta masa abubuwa da yawa daga cikin sahabbai ba su sani, kamar yadda yana da aminin sa Sayyidina Abu Bakar, Allah ya rahama shi. annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai tafi fathu makka yayi kokarin fita a asirce ba tare da mutan makka sun san me ke faruwa ba wani shiri manzon Allah yake kuma ya roki Allah ya kiyaye masa wannan sirri nasa Allah kuma ya amsa addu'arsa duk da an samu wani sashe na sahabbansa da ya kusa ya banka da wannan sirri nasa to amma tunda ya nema ubangiji ya kare masa sai ubangiji ya kare masa sai zama har annabi ya isa makka mutan makka ba su san shirin da annabi yake a gare su sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to sirri na kuwa yana da muhimmanci ba a so musulmi ya zama bashi da sirri dole wasu abubuwa za ka zama sirrin ka ne wataƙila daga kai sai iyalanka ko kuma amininka wanda ka aminta shi wanda kake da tabbaci cewa ba zai kuɗa maka sirri sayyidina Umar Allah mahaukakin sarki ya yarda da shi ya kasance yana kusantar da Ibn Abbas gare shi duk inda zai je zai kama hannunsa sai inda ya zauna majalisinsa zai kama hannunsa sai to sai mahaifinsa Al-Abbas yake jan kunnensa dangane da matsayin da yake da shi gurin sayyidina Umar yake masa nasiha daga cikin nasihun da ya masa tunda amirul mu'minina ya ja ka jiki to karka kuskura ka buɗe sirrinsa wannan ba a so mutum idan ya maka sirri ka bauta shari'a ba ta san wannan ba kuma ba ta tare da kuma ana so musulmi ya zama to mai sirri to annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin sai shirya da shi da jakadun mutan madina akan za a zauna a tattauna amma zaman ya zama a asirce ba tare da mutan makka sun sani mecece hikima da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kokarin rufa wannan zama da za su yi da mutan madina anan mawallafin ya ce li anna kullu hadhihi al-a'mala kanat khufyatan min quraish kai la yattali'u ala al-amr fayas'u fi naqd ma umrina wannan shi ita ce hikima duk abubuwan da manzon Allah ke shiryawa duk abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsarawa zai yi tsakanin sa da mutan Madina yana yi ne a asirce a koyi yana koyi wa Qurayshawa me yasa kai la yattaliqu ala al-amr saboda kar su barkado al'amarin da annabi ke shiryawa fa yas'u fi naqd ma udrima sai kai kawo wajen warware abin da aka kulla tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan Madina sai su mayar da hannun agogo baya wannan na daga cikin sabubba da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyi shirye-shirye da tsare-tsare da yake tsakaninsa da mutan Madina karkashin wannan malamai suka ce duk wani abu da ka sa a gaba take kokarin yi musamman abubuwa da suka shafi duniya to karka yi ta buɗa shi saboda mutane da Allah ya halitta iri-iri akwai wanda yake da kyakkyawar zuciya akwai wanda yake da mummuniyar zuciya akwai masu hasada akwai wanda kuma shi ba shi da hasada kuma ba mai mummuniyar zuciya ba ce amma Allah ya jarrabe shi da aini kamun baka ke mutu to idan ka je kana ta buɗe abu kai ki cikus da mai aini sai a samu akasi saboda yana da tasiri kwarai da gaske bisa ga hikima ta Ubangiji subhanahu wataala to ana so abin da ka sa gaba take kai ta koye shi kar ka bayyana shi sai ga wanda ka aminta da shi wanda zai taya ka ko addu'a ko kuma faɗi tashin ganin an dace da saboda kar a samu tsaiko a hanyar neman abun ko faɗi tashin tabbatar abu wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to anan yace walamma farada al ansar min haddihim yayin da al ansar kamar yadda muka yi bayani mutan madina su ake yi ma wannan lakab na al ansar jam'i ne na al ansari mutan daya ana masa lakabi da al ansari in mace ce al ansariya in kuma jam'i ne al ansar yace walamma farada al ansar min haddihim توجهوا إلى موعدهم كاتمين أمرهم عمن معهم من المشركين يا عند الأنصار متى مدينة كنا سكا قاري أيك الحج سكا تسكنجي عند سكا القواري والنبي أكن ذا سحتدش شين إتجي العقب دا ما سنيا النبي القواري ذا سحتدش أظونا أتتونا العقب katimina amrahu suna masu koya al'amarin su kenan wadanda suke tare da su basu sani ba shine anan yace amman ma'ahum min al-mushriki tunda kowace kabila da za ta shiga garin Makka a je gurin aikin hajji tana da sansanin ta kamar yadda abun yake a yau yanzu idan ka je Makka tunda ina jin alhazan sun fara tashi musamman a garin Makka din a filin Mina za ka tarar kema ne daban-daban nan na 'yan Najeriya nan na 'yan Nijar nan na 'yan Chadi yankin Afirka kenan Afirka ana ba su yanki ne daban Asiya su ma da yankinsu Europe su ma da yankinsu su ma Larabawan kowanne da yankinsa to abin nan ya samo asali tun a zamanin jahiliya kowace kabila in ta taho ga yankin inda take yada sansaninta amina wannan kabilar kaza ne ga inda take zo wannan kabilar kaza ne ga inda take zo to mutan madina dukansu da mushrikansu da musulmansu guri guda suka yada zama to lokacin da suka kare aikin haji sai suka dinga fitowa a koyi su musulman ba tare da mushrikan sun sani ba tunda ai sun taho aikin haji tare da mushrikai daga madina mushrikan ma sun ninka su yawa to lokacin da suka fara fita za su je su tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke fita a asirce a koye ba tare da mushrikan da suka taho tare da su sun sani ba wa kana dalika ba'da mudhi'i thulutil layl al-awwal hakan ya faru ne bayan daya bisa ukun dare ya tafi da dai lokacin da an gaji an fara da
su biyu wannan su fita su uku kamar masu zuwa wata bukata ko kuma masu zuwa zagawa da haka hatta tamma adaduhum 73 rajulan har adadin su ya cika ya kai mutum 73 kenan da 1 2 3 suna fuffuta har adadin ya kai mutum 73 wadanda suka isa inda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama alkawari za su haɗu tare da shi dan a tattauna wannan adadi 73 din al-Khazraj sun fi yawa ninkin ba ninkin na al-Aws yace minhum 62 min al-Khazraj wa 11 min al-Aws daga cikin mutane 73 din nan 62 duka sun fito daga kabilar Khazraj 11 kuma sun fito daga kabilar Aws 62 ga 11 zai ba mu 73 wa ma'ahum imra'atani tare da su akwai mata biyu nagartattu kenan kenan a waɗannan bayin Allah mata ba za a yi babu su ba domin Ka'ab dan Malik muna tuno Ka'ab dan Malik fitan annabi da ya yi sallallahu alaihi wasallama zuwa Tabuka shekara ta 9 bayan hijira Ka'ab bai fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ya je dawo Ka'ab bai fita ba to Ka'ab a labarin da yake bayarwa cewar tunda annabi yake fita yaki ba yakin da annabi ya fita face ya fita tare da shi banda yakin Tabuka sai kuma yakin Badar shi kuma yakin Badar annabi ya fita ba da niyan yaki ya zaburar da mutan Makka a fita aje a riski ayari na kasuwancin mutan Makka karkashin jagorancin Abu Sufyan a cin musu. To ba da niyyar yaki Annabi ya fita ba, yace Badar ne kawai bai samu ya fita ba, duk da cewar shi a zuciyarsa tunda ya halarci bai'atul Aqaba wannan da muke magana ta, ya fi son ta sama da Badar. To shine malamai suka ce wannan yake nuna falalar wanda suka halarci wannan mubaya da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bai'atul Aqaba, duk da falalar Badar da nassoshi suka nuna na hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To amma Ka'ab bin Malik yake cewa halartar bai'atul Aqaba ya fi soyuwa gare shi a zuciyarsa sama da a ce ya halarci yakin Badar. To akwai mata guda biyu cikin wannan tawaga ta mutan Madina, tawagar mutum 73 waɗanda suka zauna suka tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Al-Aqaba. Ɗaya daga cikinsu Nusayba bintu Ka'ab wacce ta fito da ƙabilar Banu Najjar, ɗayar kuma Asma'u bintu Amr wacce ta fito daga ƙabilar Bani Salima, ƙabilar Bani Salima. ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك منذ الله صلى الله عليه وسلم يجي يهدي دسوء والننقلين الأقبى كما يدى أكثار ذا أهد. وليس معه إلا عمه العباس بن عبد المطلب. النبي بيتفد قوابا سبب فنسا شين العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه. Karka ɗauka cewa Al-Abbas ɗin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da shi wannan tattaunawar ya musulunta bai musulunta ba, ya ce wa huwa ala dini qaumi, shi yana kan addinin mutanensa, su ne mutan Makka. Wanne ne addinin mutan Makka? Bautan addinin bautan guma shirka, kenan yana nan akan shirkarsa. To amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke shi ya tafi da shi wannan tattaunawar? Alhali gashi ba wai ya musulunta ba ne. Wane dalili ne? Malamai suka ce saboda yaƙini da Annabi yake da shi kan cewar Abbas ba zai buɗa masa sirrinsa, Abbas ba zai bankaɗe masa sirrinsa ba. Shi ne wasu malamai suka ce a nan za mu fahimci cewa babu laifi idan ka yi sirri da wanda ba musulmi ba, matuƙar ka aminta da shi akan ba zai buɗe maka sirrinka ba, kamar yadda Annabi ya yi a nan, tunda wannan babba nasa ba musulmi ba ne. Amma tare da haka Annabi ya ɗauke shi, duk da cewar Annabi yana ƙoƙarin ɓoye wannan tattaunawar wa mutan Makka kar su sani, mushrikan Makka, amma kuma tare da haka ya tafi da babbansa, kuma yana cikinsu, yana cikin mushrikai. Saboda yaƙini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi kan babbansa, kan cewar ba zai buɗa masa sirrinsa. Wannan na farko ke. Na biyu kuma, Al-Abbas duk da dai baya cikin musulunci, bai karɓi musulunci ba, amma kuma addininsa mataki na biyu yake akan matsayin Annabi a gurinsa. Wato Annabi yana da matsayi na farko, sannan addininsa yana da matsayi na biyu a gurinsa. Kenan duk yanda yake addininsa ba zai sa ya tabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, kamar yadda wani sashe daga cikin dangin Annabi suka masa, irin Abu Lahab. Abu Lahab babba ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ya gabatar da addininsa akan dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sabanin Al-Abbas shi ya gabatar da dangantakarsa tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan addininsa. Dangantakarsa da manzon Allah ita ce matakin farko a gurinsa, sannan addininsa yake zuwa a mataki na biyu. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san da waɗannan, wannan dalili yasa ya ɗauki Al-Abbas aka tafi wannan tattaunawa tare da shi, kuma ya san maganganun da Abbas zai yi a wannan guri maslahar Annabi sallallahu alaihi wasallama zai duba. Yace falamma jitama'u arrafahumul abbasu بأن ابن أخيه لم يزل في منحة من قومه حيث لم يمكنوا منه أحدا ممن أظهر له العداوة والبغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الشدة. لوكاتين دا aka je aka zauna aka fara tattaunawa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan mutane na Madina mutum 73 gabanin su fara magana babban annabi sai fara magana shi ya bude ma tattaunawar shi al-Abbas shine ya bude wannan tattaunawa sai sanar da su kan cewar dan dan uwansa shine annabi kenan sallallahu alaihi wasallama lam yazal fi mana'atin min qaumihi bai gushe ba yana karkashin kula da kariya na mutanansa in an ce mutanansa anan ba wai ana nufin Quraishawa ba suwa ake nufi Banu Hashim Banu Hashim kabilar Banu Hashim karamar kabila ce karkashin babbar kabila ta Quraishawa to yana bayyana musu cewa annabi fa ba wai ba shi da gata bane cikin danginsa a mutum ne wanda yake da gata kuma danginsa suna ba shi kula wacce take ta musamman suna ba shi kariya na musamman yace haythu lam yumakkinu minhu ahadan mimman azhara lahu al-adawata wal-baghda sun ba shi kulawa sun ba shi kariya ta yadda basu ba da dama ga duk wani wanda ya bayyana gaba da kiyayya gare shi ya ci zarafinsa basu ba da wannan damar ba kenan sun kasa sun tsare wa tahammalu min zalika azama shidda sannan sun dauki mafi girman tsanani akan haka din kan kare annabi tsanani wanda yake mafi girma sun shanye shi sun dauke shi kange su da aka yi a Shu'bu bani a Shu'bu Abdul Muttalib mun tuno bayanin a baya ai mun karanta a baya ko aka kange su tsawon watanni uku ba a kai musu abinci babu ruwan sha ba mai hulɗa da su ba mai mu'amala da su ba za a siya daga gurin su ba ba za a siyar musu ba ba za a auren musu ba ba za a aura daga gare su ba musulmin su da kafirin su kuma ba komai yasa su shiga wannan tsananin ba sai dan ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen makka suka yanke hulɗa da alaka da su suka ɗanɗana kuka tsawon watanni guda uku har abin da za su ci ga gare su za su ci ganyen bishiya kamar yadda akuya take ci su kashi irin na akuya saboda babu abinci duka wannan suka ce sun ji sun gani in dai akan annabi ne sai da duka su mutu da musulmin su da kafirin su to abinda al-Abbas yake bayyana wa mutan Madina kenan kamar yana so ya nuna musu annabin nan fa ba wai dan ba shi da gata bane zai bar Makka ya koma gurin ku Madina yana da gatansa akwai masu ba shi kula akwai masu ba shi kariya kuma basu kasa ba basu gaza ba basu janye ba suna nan akan bakarsu thumma qala lahum sa'annan al-Abbas yace wa mutan Madina in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dhalika wannan sharadin da ya ginda musu ke sharadin da al-Abbas ya ginda yawo mutan Madina tun ma gabanin su yi magana shine ya fara magana kamar yadda muka yi bayani yace in kuntum tarawna annakum waquna lahu in har ku kuna ga cewa za ku cika masa bima da'awtumuhu ilayhi zuwa ga abun da kuka kira shi zuwa gare shi za ku cika masa wannan abu wa mani'uhu kuma za ku bashi kariya mimman khalafahu daga duk wanda ya saba masa yake kokarin cin masa za ku bashi kariya fa antum wa ma tahammaltum min dhalika shikenan ba wani abu ku je da abin da kuka dauka wa kawunan ku na kaida da sharadi kan za ku kiyaye shi kan za ku kare shi yasa kuke kiran sa ya taho gare ku in har kun yadda za ku cika hakan to babu laifi ku je da abin da kuka dauka wa kawunan mu kuma za mu bashi ya tafi gare ku wa illa in ko kun san cewar kuka tafi da shi za ku bar shi ya tabe za ku bar shi ya tozarta ba za ku bashi kariya ba fad'uhu baina ashirati ku bar shi tsakanin danginsa wannan abin da ya faru da al-Husayn jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Husayn ba an masa kisan gilla ba a Karbala to meye dalilin da ya jawo aka yi wa al-Husayn kisan gilla a Karbala kisan wulakanci Husayn yana zaune a Makka cikin gatansa tsakanin ƴan uwa da dangi da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin Yazid ibn Muawiya shine amirul mu'minin shine khalifa jagora na al'umma a wancan lokaci tsakanin shekara ta 60 zuwa 63 dama Yazid ibn Muawiya ya karbi ragaman jagoranci daga mahaifinsa bayan rasuwar mahaifinsa da wasiyar mahaifinsa Muawiya dan Abu Sufyan a shekara ta 60 yayin shekaru 3 yana jagoranci to a lokacin da Yazid ya zama jagora ya samu rashin goyon baya daga wani sashe ɗan kadan cikin sahabbai a cikin su hadda al-Husayn al-Husayn yana ga rashin cancantar Yazid ya zamanto jagora saboda akwai wanda suka fi shi falala tunda sahabbai suna raye shi kuma Yazid baya cikin sahabbai al-Husayn yana ga bai kamata ya zamanto jagora ba da al-Husayn da Abdullah ibn Zubair da Abdurrahman ibn Abi Bakar waɗannan mutane guda uku ba su yarda da jagorancin Yazid ba to Yazid yana zaune a Makka Husayn yana zaune a Makka sai mutanen Kufa suka dinga aiko masa wasiƙa wasiƙa bayan wasiƙa cewa ya taso ya zo Kufa in ya zo Kufa za su rungume shi za su karbe shi za su yi masa mubaya'a za su dauke shi a matsayin shine khalifan su shine jagoransu yau wasiƙa za ta zo da safe da yamma ma wata ta zo gobe wasiƙa za ta zo da rana da dare ma wata ta zo haka wasiƙu suka dinga zuwa wa Husayn daga Kufa Husayn har ya samu nutsuwar kawai gare ku ce tafi Kufa Abdullah ibn Umar Allah ya dade shi da babansa gaba daya ya samu Husayn yace ina jan kunnan ka karka kuskura ka fita daga Makka kaga Makka kana zaune lafiya kalau cikin dangi cikin sahabban annabi matakar ka fita ka je gurin mutanen can ba Allah suke nufi ba za su tabar da kai Husayn yace ga ko sikun su nan fa adadi har kaza kusan sati suka yi suna turo mun wasiqo alamu ya nuna da gaske suke yace a a kar ka bar Makka yace bar ni kawai in je ka duba ka ga yawan wasiqo da suka turo mun shikenan Abdullah ibn Umar ya kale shi ya fita ko yaje sai suka tabar da shi kowa ya shiga gidansa ya ja kofar rufe aka bar shi da mayaka mayakan da Yazid ya tura su kuma mayakan a cikin su akwai mutanen banza suka masa abin da suka masa na ta'addancin da suka masa hadda ma wulakanci suka tira kansa suka dauki kan suka tafi da shi garin Kufa in kana jin labarin ba dadi to muhimmi dalili da yasa muka kawo takaitacciyar wannan kissa suna rabawa sun san irin wannan tabar wadda sashe ke yi wa sashe za a nemi ka zo sai ka zo kuma sai kowa ya nade hannunsa kowa ya kama gabansa a kyale ka kaje ka ji da kanka to abinda al-Abbas yake jewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yace in har kun san in ya je gare ku ba za ku kula da shi ba ba za ku bashi kariya ba to ku bar shi ya zauna cikin danginsa danginsa duk da dai ana ta tsangwamarsa ana ƙaryata shi ana siffanta shi da siffofi iri-iri boka mawaki mahaukaci amma dai ba wanda ya isa ya zubda jininsa cikin danginsa ba wanda ya isa ya fuskance shi da sharri cikin danginsa in kun san in ya je gare ku za ku tabar da shi to ku bar shi ya zauna cikin danginsa fa innahum la bi makanin azim danginsa suna da matsayi wanda yake mai girma kabilar banu hashim quraishawa duka sun shaida cewa cikin kabilun quraishawa ba kabilar da ta kai ta daukaka duk sun shaida da wannan har wanda ba daga cikin kabilar suke ba Abu Sufyan gabanin ya musulunta bayan annabi yayi hijira daga Makka ya koma Madina Musa annabi ya tura wasiqu sallallahu alaihi wasallama ga sarakuna daban-daban na garuruwa daban-daban wanda basu musulunta yana kiran su zuwa ga musulunci daga cikin sarakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wa wasika akwai sarkin Rumawa Hiraqal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura masa wasika akan shi manzo ne kuma yana kiran shi ga musulunci ya musulunta sai aka yi kitubus lokacin da wasikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta isa wa Hiraqal dadai lokacin Abu Sufyan sun shiga yankin Sham da zimmar kasuwanci mun san dama mutanen Makka ɗin kasuwa ne kuma galibi Hajar su in suka dauko daga Makka yankin Sham suke tafiya da ita dadai lokacin da wasikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta isa ga Hiraqal sarkin Rumawa mutanen Makka sun shiga da zimmar kasuwanci ya ji labarin shigowarsu sai sa a kira masa jagoran su kuma shine Abu Sufyan lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba aka kira su suka shigo fadar sa sai yake ce musu ga wata wasika nan ta zo gare ni kuma wasikar alama daga gurin ɗaya daga cikin ku ne dangin ku ne shi ya turo min wasikar yana cewa shi manzo ne wane Muhammad bin Abdullah kun san shi suka ce mun san shi sai ce to a cikin ku wane ne yafi kusa da shi kusaci na dangantaka sai Abu Sufyan ya daga ya ce na fi kusa da shi sai ce to zo ka tsaya a nan ya zo sai ya tsaya gaban Hiraqal sarkin Rumawa tawagadda Abu Sufyan yake tare da su sai Hiraqal ya ce su tsaya a bayan Abu Sufyan zai tambayoyi wa Abu Sufyan Abu Sufyan ya bashi amsa su kuma in sun ji amsar da ya bayar ta ƙarya ce su ƙaryata shi Abu Sufyan ya ce wallahi ba da dan kar a ƙaryata ni in ji kunya abin ya bi iyalai na ba wallahi da nayi wa manzon Allah ƙarya in ji Abu Sufyan ya ce to amma tsoron haka yasa duk tambayoyin da Hiraqal ya masa ya faɗi gaskiya tambayar da ya fara masa ta farko ya ce kaifa nasabuhu fiku yaya nasabarsa take cikin dangantakarsa Abu Sufyan aishi ma ba Quraishi tawagar da ya taho da su ma Quraishawa ne wace amsa ce Abu Sufyan ya ba wa Hiraqal sai ya ce huwa fina dhu nasab shi a cikin mu ma abocin nasaba ce madaukakiya kaga kenan duka an sani cewar kabilar Banu Hashim cikin jerin kabilun Quraishawa ba kabilar da ta kai ta daukaka to shi yasa anan gurin Al-Abbas yake bayyanawa mutanen Madina cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana samun kula da kariya daga danginsa kuma danginsa suna da matsayi mai girma a cikin kabilar Quraishawa to yanzu babban annabi ya kare maganarsa sallallahu alaihi wasallam za a saurara a ji numfashin mutan Madina dangane da maganganun Al-Abbas faqala kabiruhum sai babbansu yace al-mutakallim anhum wanda yake magana a madadinsu wanda yake magana da yawunsu ma'ana abin da ya fadi duka haka ra'ayinsu yake shine wa kenan al-bara'u ibn ma'ruf wannan sahabi ai ba ma jin sunansa ko al-bara'u ibn ma'ruf dattijo ne dattijon arziki kusan idan za ku tuna a baya karatu da muka yi a bai'atul aqabatul ula mubaya'a ta farko da aka yi wa annabi shekarar da ta gabata yana cikin waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a mutane 12 da suka zo daga Madina aikin hajji to shi yana cikin su shi al-bara'u ibn ma'ruf Allah ya yarda da shi sai dai ya rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya koma Madina. Annabi ya yi hijira sallallahu alaihi wasallama daga Makka ya koma Madina a watan Rabiul Awwal, shi kuma ya rasu a watan Safar. Kenan gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira da wata guda ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wataala. Kuma wani abu da zai burge ɗan uwa, lokacin da ya zo rasuwa sai ya yi wasiya dangane da dukiyarsa da ya bari. Ya ce ya kasa dukiyarsa kashi uku, ɗaya bisa uku a ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga tsantsar ƙauna da soyayya da yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yana nuna mana tsantsar imani daga gare shi. Tunda ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallam imani ne, ba haka annabi ya bayyana ba sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai waɗanda suke mabambanta. Dhaqa ta'mal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya ɗanɗani zaƙin imani wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa gare shi sama da wani wanda ba su ba. Kenan son annabi sallallahu alaihi wasallam imani, wannan yana nuna mana tsantsar imanin Al-Bara'u ibn Ma'ruf, ƙauna da yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo rasuwa ya raba dukiyarsa kashi uku, ɗaya bisa uku ya ce a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya bisa uku ya ce ya sadaukar da ita fi sabilillah, ai aikin addini da shi, ɗaya bisa uku kuma ya ce a raba wa magadansa. Sai dai ai ba a wasiya da abin da ya haura ɗaya bisa uku ko, shi kuma yanzu ya yi wasiya da biyu bisa uku. Mun gane bayanin biyu bisa uku, wannan ai aikin addini ɗaya bisa uku, ɗaya bisa uku kuma ya ba manzon Allah, ya mallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi hijira ya dawo Madina, sai aka ce ga dukiyarka, ya ce wannan fa aka ce aina Al-Bara'u ibn Ma'ruf. Lokacin da ya zo rasuwa dama ya ce a raba dukiyarsa kashi uku, ɗaya bisa uku a baka, ɗaya bisa uku kuma a aikin addini, ɗaya bisa uku kuma ya bar wa ‘ya’yansa magada. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki kasansa sai ya ba wa magada. Kun ga yanzu annabi ya yi amfani da mai shari’a, sai aka bar wadda ya ce a yi aikin addini da ita, dama ba a yin wasiya da sama da ɗaya bisa uku. Hadisin Sa’ad ɗan Abi Waqqas ko, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi lokacin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na bankwana. Sa’ad bin Abi Waqqas yana cikin matsanancin yanayi, yana ga ba zai tashi daga wannan jinyar tasa ba. To shi ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ya Rasulullah ina da dukiya mai yawa kuma ba ni da magada, me gado na kwaya ɗaya ce ‘yata ita ɗaya tilo, yana ga ya tafi ya bar mata duk tarin dukiyar nan gare ya ɗan yi ma kansa mana tanadi, yake neman shawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana ga shin yanzu kawai ya karkatar da dukiyar duk ai ta aikin Allah da shi. Annabi ya ce a'a ba za a yi haka ba. Sai ya ce to biyu bisa uku fa ya Rasulullah, me kake gani idan na karkatar da biyu bisa uku a tafarkin Allah, in ya so ita bar mata ɗaya bisa uku? Annabi ya ce a'a ya yi yawa. Ya ce to rabi fa, ita ta ɗau rabi, rabin kuma ya karkatar da shi ga aikin addini. Annabi ya ce a'a bai yi ba. Sai ya ce to ɗaya bisa uku, annabi ɗaya bisa uku bai ce bai yi ba, sai ya ce athuluthu wa thuluthu kathir, ɗaya bisa uku ma dai da yawa amma bai hana shi ba. Shine malamai suka ciro ƙarƙashin wannan cewar za a iya yi da ɗaya bisa uku, amma shi sayyidina Abubakar yadda ya tafi cewar ɗaya bisa huɗu, tunda annabi ya ce athuluthu kathir, to sayyidina Abubakar ya tafi akan cewar in ka tashi yin wasiya, wasiyarka ta zamanto kar ta haura ɗaya bisa huɗu, one over four, tunda annabi ya ce ai ɗaya bisa uku na da yawa. To annabi sai ya ɗau dukiyar da Al-Bara'u ibn Ma'ruf ya masa wasiya da ita, sai ba wa magada, magadan Al-Bara'u ibn Ma'ruf, ya ce a nuna masa kabarinsa. Aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabarin Al-Bara ibn Ma'ruf, sai ya yi masa sallah, tunda Allah ya ce inna salataka sakanun lahu, ya masa addu'a, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu fi rahmatik wata riwayar wa adkhiluhu aljannata ya roka masa aljanna. To Albara ibn Ma'rur shine yake magana a madadin tawagar da tazo take tattaunawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta mutan Madina, kenan yana magana ne da yawun su, shine wakilin su, zai wakilce su wajen yin magana a madadin su. To martanin da ya mayar wa babban annabi Al-Abbas yace wallahi law kana lana fi anfusina ghayra ma tantiqu bihi laqulnahu. Wannan martanin sa ke yace wallahi law kana lana fi anfusina ghayra ma tantiqu bihi laqulnahu, yace na rantse maka da Allah da akwai wani abu a cikin zukatunmu sabanin abin da kake magana a kansa da mun fade shi. Kenan abin da Al-Abbas yake magana a kansa na in annabi ya je gare su, su ba wa annabi kulawa, su ba wa annabi kariya, domin annabi zaman sa sallallahu alaihi wasallama a Makka yana karkashin kulawa da kariya, to su ma fa abin da ke cikin zukatun su kenan. Matakar annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar garin Makka ya tafi garin Madina, za su ba shi kariya, za su ba shi kulawa, inda akwai wani abu a cikin zukatun su sabanin haka da za su faɗe shi. Balarabe kuma idan har ya maka rantsuwa to ka yadda, ba sa rantsuwa akan ƙarya, saboda Allah yana da kima a gurin su, duk da ba bautan Allah suke ba, amma ba sa rantsuwa akan ƙarya. Yace walakin na nuridul wafa'a was-sidqa wa badala muhjina duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace sai dai ma abin da muke nufi dangane da tashin annabi daga Makka ya koma gare mu, za mu cika masa duk abin da muka dauka masa alƙawari, kuma duk abin da muka faɗi gaskiya ce, sannan kuma muna so mu ba wa annabi duk wani abu mai kima mai daraja daga gurin mu, duk wani abu da yake da kima yake da daraja a gurin mu za mu ba annabi shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wa anan sai babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya samu nutsuwa Al-Abbas. Wasu malamai na tarihi suka ce wannan shine ma ya sanya Al-Abbas ya nace sai an yi wannan zaman tare da shi, saboda ya samu nutsuwa dangane da mutanen nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yunkurin yin hijira ya koma gare su, ya samu nutsuwar cewar in annabi sallallahu alaihi wasallama ya je na farko ba za su cutar da shi ba, na biyu ba za su bari a cutar da shi ba. Wannan yasa ya nace ya doge sai an yi zaman tare da shi dan ya samu wannan nutsuwa. Wa inda zalika qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, to anan ne ma dan su karabawa babban annabi ƙarfin gwiwa sallallahu alaihi wasallama, sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam khudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, mun baka wuka da nama, duk wani sharadi da kake so ka dauka, duk wata ka'ida da kake so ka gindaya mana, taka ce ko ta ubangijinka, mun baka dama kofar mu a buɗe take. Sun ba annabi dama, duk wata sharadi da yake so ya sanya musu, duk wani sharadi da yake so ya sanya musu, duk wata ka'ida da yake so ya sanya musu, sawa'un daga gare shi ne ko kuma daga gurin ubangijinsa, kofar su a buɗe take. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wahdahu wa la tushriku bihi shay'a. Sharadin da zan sanya muku na ubangijina shine ku bauta masa shi kadai, kar ku shirka da shi ko kadan. In kun yarda da wannan sharadi to zan yi hijira in bar Makka in koma gare ku garin Madina, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan sharadin ubangijinsa kenan. Dama sun ce duk wani sharadi da yake so ya gindaya musu nasa ko na ubangijinsa, kofar su a buɗe take. Wannan sharadi nasa suna maraba da shi, sharadin ubangijinsa suna maraba da shi. Yanzu ya bayyana sharadin ubangijinsa, saura sharadinsa. Yace wali nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum mata qadimtu alaykum. Wannan shine sharadinsa. Yace ni kuma sharadi na da zan gindaya muku, an tamna'uni, ku bani kariya, mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, irin kariyar da za ku ba wa matanku da ƴaƴanku na cikinku. Idan na yi hijira daga Makka na koma Madina, ku ba ni irin wannan kariyar. Kamar yadda za ka kare matarka da ƴaƴanka, to irin wannan kariyar nake so ku ba ni in na bar garin Makka na koma gare ku. فقال له أبو الهيثم بن التيهان أبو الهيثم بن التيهان إن ذا أتنو مبايا أدأكي والنبي صلى الله عليه وسلم على العقبة الأولى يهل أرتوى أن مبايا ودى النبي صلى الله عليه وسلم يهل أن مغانا سيشي وأن صحابي أبو التيهان شما سيهي مغانا شما وأن صحابي yana cikin sahabbai waɗanda suke da tatacciyar fitira tun ma gabanin su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yana kyamar sujjada wa gunki, gashi dai mutan Madina suna sujjada wa gunki Aus da Khazraj, amma shi yana kyama, yana ga mecece fa'idar da zai sujjada wa abin da baya ji, baya gani, baya magana, ba zai amfanar wa kansa da komai ba balle ya amfanar wa baninsa. Yana ga wannan fata lokaci ne da wahalar banza. To sai zamanto yana cikin masu aibanta gumaka tun ma gabanin zuwan musulunci, tun gabanin su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fara tallata musu musulunci, shine mutum na farko da ya karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan ya halarci duka yaƙuƙuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, duka yaƙuƙuwan da annabi ya yi, babu yaƙin da bai halarta ba. Ya halarci yaƙin Badar, ya halarci yaƙin Uhud, sulhul Hudaybiya da aka fita tare da shi aka je, yaƙin Khaybar da aka je da shi aka fita, yaƙin Tabuk da shi aka fita, fatu Makka da shi aka fita. Babu yaƙi cikin yaƙuƙuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fita Fatiha, fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne wanda yake da basira a harkar noma, shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ci Khaybar da yaki, ya kwace ta ikon Khaybar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace daga hannun Yahudawan Khaybar, ya zama yanzu Khaybar na karkashin ikon annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kasa gonakin Khaybar wa mayakan da aka je aka yaki tare da su. Shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rabonsa a gonakin Khaybar. To sai zamanto yanzu an kulla yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Yahudawa. Yahudawa tunda sun iya noma, an bar gonakin a hannunsu su noma, amma in an zo percentage za a ba su gwargwadon wahalar da suka yi na noma. Misali yanzu gonan nan ta annabi ce sallallahu alaihi wasallama ya barwa ba Yahude ya noma ta, idan ya noma za a zo a duba wahalar noma da yayi sai a cire masa wahalarsa, annabi kuma sai ya dauki sauran abin da ya saura a matsayinsa na mamallakin gona. To abin da aka yi kenan a Khaybar. To da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo garin Madina, duk lokacin da aka yi noman dibino, dibino yayi ƴaƴa kafin ya nuna, shi wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama yake turawa Khaybar ya je ya kimanta abin da gonar za ta samar, abubuwan da za a yi asarar su. Zai je ya bi gona gona ya kimanta, ce gonar nan za ta samar da dibino tam kaza, ko adadi kaza, ko buhu kaza, sannan za a samu batattun dibino adadi kaza, wannan gonar ma haka, wannan gonar ma haka. Ya yi kiyasi, ya kiyasta, ya kimanta, sai dawo wa annabi da labari sallallahu alaihi wasallama. Kuma in an tashi an fidda amfanin gonakin yanda ya kimanta, haka yake zuwa duk shekara sai annabi ya tura shi tsawon shekaru uku. Dama a shekara ta bakwai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe Khaybar daga hannun Yahudawa. To a shekara ta takwas da aka yi noman dibino, shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ya je kimanta abubuwan da gonar za su samar na amfani, da kuma abubuwan da za a iya asarar su. Haka shekara ta tara, haka ta goma. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu farkon shekara ta 11. To a shekara ta 11 da sayyidina Abubakar ya zama khalifa, sai ya ce to ni ma zan tura ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba tura ka ka je ka kimanta amfanin gonakin da ake da su na kai bara kamar yadda ka saba yace a a bazan je ba yace me yasa yace ai kai ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama yace to amma kuma aini ne mai gurbin manzon Allah yace kuna da bambanci annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda naje nayi wannan abu na dawo yana mun addu'a saboda haka yanzu nayi misal din addu'ar manzon Allah ka nebi wani kai mun afuwa to shikenan sai sayyidina Abubakar ya masa afuwa sai ya nebi wani wasu malaman tarihin suna cewa ya dai fake ne da wannan amma galibi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba tura su ayyuka bayan rasuwar annabi idan wani ya tura su suna hanyar tafiya suna cikin tunawa da annabi sai su je su dawo cikin kuka yanzu ba ga Bilal ba ai ka sa kiran sallah yayi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma kiran sallah ba zama garin Madina ma gagaran sa yayi ba shi ba da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaman Madina sai gagare su musamman in suka shigo suka ga gurbin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba zama sai hankalin su ya tashi kuma ko kiran sallah aka zo ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ji masallaci ya gauraye da kuka da shasheka saboda me saboda kaunar da suke wa manzon Allah yanzu sun rasa shi to shi ma wannan sahabi abin da yake kai kawo masa kenan a zuciyarsa yanzu annabi ya saba tura shi yanzu sayyidina Abubakar ya tura shi yana hanyar ya dinga tano manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa za ta karaya jikinsa zai yi sanyi har ya je ya dawo zai zama bashi da nishadi wannan yana daga cikin dalilan da suka hana shi ya je ya yi wa sayyidina Abubakar wannan abin da ya saba zuwa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan uwa martanin da wannan sahabi ya yi lokaci ba zai ba mu damar karanta shi ba ina ga za mu jinkirta a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gaba sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dokumen asal itu